منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna karjar da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan safiya ta asabar yau muna biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shekara 1445 a kidayar miladiya yau muna 19 kenan ko 18 19 ga watan 8 shekara ta 2023 mun dawo don ci gaba da karatun littafin al-aqidatu wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan ƴan uwa basu manta ba satin da ya gabata mun tattauna ne akan waɗansu abubuwa da suka shafi wannan littafi kai tsaye mun yi bayani akan asalin rubuta wannan littafin cewa ɗaya daga cikin manyan alƙalai a ƙasan garin Wasit wacce take ƙasan ko kuma tsakankanin ƙasan Iraki da kuma ƙasan abin nan Sham shine yazo ya tambaya ƙasan Iraki wato wanda take cikin ƙasan Iraki wacce take tsakankanin abin nan Kufa da Basra wannan ɗan tsakankanin to shine tambayi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akan ya rubuta masa wani littafi wanda zai zama madogara a cikin aqidan ahlus sunna wanda ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa saboda irin kwama shala da yawa a garin Wasit Rabiuddin al-Wasiti shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rubuta mishi wannan littafi sannan mun yi bayani akan sunan littafin mafi sanuwa a cikin sunan littafin shine al-aqidatu wasatiyyah amma shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a farkon littafi kamar da zamu karanta insha Allah abin da ya fadi yace wannan shine fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli as-sunnah wal jama'a waɗansu malamai sai suka dauki wannan a matsayin shi ma suna ne na wannan littafi waɗansu kuma sai suka hada guda biyu الأكيدة الوسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وكوني كوتي سونا دي قد سنسونا أنهم قدابيو ينادي مفرسكان تنسى سنن منجي كتن دي قد شكين أبين دي وانا اللي تشايفي يقنسى يا قنشي أبين دي كد ألاك أدا أصول الإيمان wato wannan asallai tushe na imani guda shida ya tattauna shi a jumlace sannan ya dawo ya tattauna shi kuma a fillafillan sa ya tattauna abubuwa masu muhimmanci kware da gaske wanda wace a yau al'umma tana da buƙatuwan sa kware da gaske duk da kasancen da mu masallan aqida kowane lokaci zaka ga al'umma tana da buƙatuwan shi sai dai idan al'umman ta kangari mishi ta dauko waɗansu bakin aqidu da bakin tunani to daga nan ne kuma sai fitintunu sai su mamaye al'umma mun yi bayani akan kaɗan daga cikin abin da littafin ya kunsa da muhimmancin wannan littafin littafi ne wanda yake baya ga tattaunawansa akan abin da ya shafi wato aqida da imani wanda yake idan ba a manta ba a cikin karatun kitabu tauhid mun fahimci irin tasirin aqida yadda wato aqida nan da nan take cincinta mutum ya samu darajoji a cikin imani wanda yake kila ibadu ba za su iya cincinta mutum hakanan ba kaman la'akari da hadisin jariya wanda yake shi Muawiya bin al-Hakam ya marita ku yangarsa ci ta dauki awakin shi ta je kiwo sai ta sakaci har kura ta cinye daya daga cikin awakin da yaje zafi sai ya yanka mata magi amma kuma sai abin ya dame shi da haka sahabbai ba wai ma'asumai bane ba ba sa kuskure bane suna yin kurakurai sosai sukan yi kananan kurakurai sukan yi manyan kurakurai sai dai kurakuransu ya nitsi a cikin tekun kyawun ayyukansu kuma duk da wannan kurakuran nasu sun samu tagomashi daga Allah ya yafe musu kurakuran nasu kamar yadda yake a cikin littafin nan zaka ji wadansu abubuwa kusan guda tara wanda Ibn Taymiyyah ya kawo da yake magana akan sahabbai ya kawo dinsu abubuwa guda tara wadanda yake qualities ne wanda yake idan duk al'umman da ta sifanta da wannan qualities din zunubanta ma Allah ya fi shi yake ya kawo wadannan qualities din akan sahabbai wanda yake in ma sun yi laifi to wannan laifin ya nitsi cikin tekun kyawun ayyukansu to shi Muawiya da ya maru wannan ku yangar ta sa sai abin ya dame shi sai ya dauki maganin ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce kira min ita da aka kira ta Annabi ya tambaye ta akan abin da ke da alaka da aqida a ina Allah yake ta ce Allah yana sama kaga wannan yana da alaka da aqida ni wane ne ta ce kai manzon Allah ne Annabi ya ce in ta da ita mummuna ce cikin lafazi biyu da Annabi ya jarci imanin ta nan take ba ta lamban yabo ni imani ba na musulunci ba wato ita yanzu darajanta ya wuce mataki na musulunci kawai ta kai matsayin mummuni a daidai lokacin da yake akwai dinsu mutanen kuma sun zo suna tutiyan cewa su mummune ne Allah ce ko ba mummune bane ko musulmi ne kaga darajoji ne ai a cikin musulunci akwai darajar islam akwai darajar al-iman akwai kololuwan darajar al-ihsan to a aqida ne ake samun nan da nan mutum ya cincida ya wuce wannan babin sai ka samu mutum ya zo yi imani ya kyautata aqidarsa nan da nan sai ya zama cikin al-mu'minun sai ya zama cikin al-muhsinun ga yana ayoyin al-qur'ani mai girma ya tabbatar da wannan akan sahabbai a wurare daban-daban to littafin ya tattauna akan mas'alan aqida ya tattauna akan mas'alan imani to ko da anan kawai aka tsaya zaka gane cewa lalle wannan littafi yana da muhimmanci kware da gaske duk da yake kamar da ne bayani a wancan karo cewa irin harshen da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi amfani da shi harshe ne mai sauki kuma irin na magabata ba harshe ne irin na tsawaita taɗi da faɗaɗawa a'a harshe mai sauki kuma irin na magabata akwai lokacin da Ibn Taymiyyah yakan faɗaɗa bayani musamman idan yana da alaka da raddi idan yana da alaka da raddi yakan saki jiki ya yi raddi sosai ya kawo kusurwoyin komi ya raddi shi ya kwalkwalce bayani la'akari da irin wanda za a yi maraddin idan za a yi ma mutakallimun da falasifa philosophers waɗanda suke taƙama da kaifin ƙwaƙwalwa da kaifin basira da ƙwaƙule-ƙwaƙule da lalubo waɗansu abubuwa da ke ɓoye a kafa hujja da su domin su tabbatar da ƙarya to shi kuma wannan lokaci Ibn Taymiyyah sai ya ƙure matuƙa gurin bayani wanda yake zai kawo duk wani abin da suke takama da shi ya kuma kafa hujja da shi ya kore musu abin da suke tabbatarwa na ƙarya a irin wannan ne waɗansu rubuce-rubuce kamar yadda muka yi bayani a wancan karo da yawa littafin dar'u ta'arud al-aql wa an-naql dar'u ta'arud al-aql wa an-naql kore yiwuwan shan bamban tsakanin hankali da shari'a wanda littafi an yi shi ne kawai saboda a yi raddi ga falasifa da al-mutakallimun masu ilmul kalam, waɗanda suke tabbatar da komi da hankali. Samuwar Allah hankali ne zai ba su, in hankalinsu bai ba su yiwuwar samuwar Allah ba za a kori, za su kori samuwar Allah. Akan wannan suka kori abubuwa na addini da yawa, aƙidoji da ibadoji duk suka kori, saboda hankalinsu bai kai gare shi ba. Kuma hankalin ɗan Adam, ai kaga akwai abin da yake bai isa ya gano ba, bai isa ya gano abin da yake fake ba. Akwai abin da yake duk yayin da ka kai ga nazari da tunani da awo da haɗin gwiwa ba za ka gano ba me yake faruwa a cikin kabari, wannan ba za ka gano komai a ciki ba. Me yake faruwa a filin tashin alkiyama ba za ka gano komai a ciki ba sai dai da nasi. To akwai ababen da ke da alaka da wato kawai ka sallama ne ka miƙa wuya, to su ba su yarda da wannan ba, ba su yarda da wannan ba, sai dai abin da hankali ya tabbata. Shi yasa akwai malamai da yawa na musulunci wanda yake sun fada cikin irin wannan rudanin, Allah ya musu afuwa, wanda yake za ga har sun kai ga suna tabbatar da waɗansu aƙidu ma na kafirci da irin wannan shiga ilmul kalam ɗin. Irin su ne al-Imam al-Ghazali ya yi musu raddi, shi ma shiga cikin wannan ilimin ya yi kuma zurfi a ciki, amma dai daga ƙarshe har sai da wani littafi ta Tahafutul Falasifa, wani littafi wanda ke nuna akan bankaura da takka da warwaran da ke cikin ilimin falsafanci. Haka kuma samu wani daga cikin malamai Ibn Rushd, shi kuma ya mishi littafi ta Tahafutul Tahafut, shi ma wancan littafin aka yi mishi raddi, shi na tabbatar da ilmul kalam. To a ciki za ga irin gurɓatattun aƙidu wanda suka ci karo da koyarwar addinin musulunci da aƙidar musulunci wanda suke tabbatarwa a ciki. Amma Sheikh Ghazali har sai da ya kai ga yana bayani akan cewa yana kafirta wannan matafiyan da wannan aƙida. Duk da ke shi ma in ka karanta littafin shi za ka ga irin waɗannan kurakuran sosai, amma dai shi alhamdulillah a ƙarshen rayuwansa ya bar wannan mummunan aƙida, ya koma kan aƙida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, duk ya watsi da wannan falsafancin al-Imam al-Ghazali. Kamar yadda al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma haka ya samu kanshi a ciki, wanda yake shine in ka gane cewa aƙidan al-Asha'ira, Asha'ira duk zamu tattauna akan su insha Allah ta'ala idan mun zo cikin wannan littafin. Waɗansu gurɓatattun aƙidu ne waɗanda yake su cikin sunayen Allah, wato sun kore sifofin Allah a cikin sunaye, sai suka ɗauki waɗansu takaitattun sunaye suka ce su kaɗai za mu bar ma Allah, duk sunan da ba wannan ba sun kore shi ga Allah, sifofi ko dama sun kore shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mummunar aƙida ce ita ce aƙidar littafin Hayatul Islam, wanda da ake karantarwa a makarantun islamiyya, ana ganin kamar ana karantar aƙida mai kyau, gurɓatacciyar aƙida ce, aƙidan al-qidam wal baqa'u, gurɓatacciyar aƙida ce wacce take babu nafsi a kai sai dai hankali. Ila an gane yawa babu wata sifa ta Allah wani al-baqa'u, sai dai sifa ikhbariya, sifa ikhbariya, domin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai sifofin da yake ikhbariya, bayani kake akan Allah. To idan kai amfani da wani lafazi na larabci wanda yake yana iya ɗaukan wata ma'ana, ana iya baka a sallama maka, amma in ka ce ka tabbatar da shi a cikin sifa daga cikin sifofin Allah ko suna daga cikin sunayen Allah, to anan za a jiran maka. Ai baka ga Allah ballantana ka san, ko kai magana da Allah ballantana ka ce yana da wannan suna, iya abin da za ka sani dangane da Allah, abin da Qur'ani da sunna ya gaya maka, iya abin da ka sani akan Allah kenan. To akwai sifa ikhbariya, labari kake bada akan Allah, kana iya amfani da waɗansu kalmomin da yake kila bai ci karo kuma da ainihin abin da ya tabbata a cikin sunayen Allah ko sifofin shi ba, wannan babu laifi a kai. To sai ga an ɗauko waɗansu miyagun aƙidu an zo da su, to irin wannan al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya faɗa cikin wannan muguwar aƙidar. Amma dai daga baya ya fito minbarin Juma'a bayan ya samu tsawon lokaci ya fada cikin rudani sosai saboda miyagun aqidun suna ta cin karo suna rikita mishi tunani in ya dauko kaman zai tafi akan kaza kuma sai ga wani abu ya saba ma kaza sai ya bar kaza haka yake bakan shi tsawon lokaci yana ta addu'a Allah ya haskaka mishi nuna mishi gaskiya to a ranan nan sai ya fito cikin sallan Juma'a yake ga musu cewa duk wancin mummunan aqidin da yake kai a baya ya bata kuma al'umma ta shaida yana kan aqidan al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a akan haka ya rayu akan haka ya mutu to amma matsalan shine kuma aqidan ta riga ta fita tana kuma da dalibai zaka daliban su suka yi ta madidi da ita har gashi ta zo mana a wannan karin da muke ciki ana karatun aqidan Asha'ira a matsayin aqidan Ahli Sunna wal Jama'a to ala ayi hal wannan littafi dai yana da muhimmanci saboda ya tattauna akan waɗannan abubuwa da sauran abubuwan da muka yi bayani abinda kawai ya rage mu cika shaida shi kafin a fara karatun littafin shine wannan littafi babban abin da ya maida hankali akai babban abin da ya maida hankali akai shine bayani akan tauhidul asma'i was sifat tauhidin da ke bayani akan sifofin Allah da sunayensa shine babban abin da ya maida hankali akai zaka samu wadansu abubuwa daban amma babban sakon da ke cikin littafin bayani ne akan tauhidul asma'i was sifat domin anan ne kwama cala fi yawa anan ne kwama cala fi yawa a cikin da'iran masu jibinta kansu da addinin musulunci tauhidur rububiyya wannan ba a fara samun sabani akai ba waye ya halitta waye ya mallaka waye yake jujjuya al'amura ba yahudi ma ya san Allah ne kirista ma ya san Allah ne galibin musulmi ma sun san Allah ne wani zai mamaki na ce galibin musulmi sun san cewa duk Allah ke yin wannan ko kuma in ce to musulmi ma sun san Allah ke yin wannan amma kuma a cikin mu takaita akan musulmi din a cikin musulmin kuma akwai wadanda suke da aqidan da lalacewansu kuma ta kai ga suna kore ma irin wa'annan abubuwa kuma ga Allah wanda yake kuma kaga babu lalacewa ai ya wuce ya ci a ce aqidan bu yahudi ya fi naka kyau aqidan kirista ya fi naka kyau kaga ai babu lalacewa wanda ta wuce wannan kuma a ce kana kore ma Allah abinnan rububiyya kana kore ma Allah rububiyya waɗansu aikace-aikace wanda Allah shi kaɗai yake banta da su amma sai gashi yanzu ana ba shehunne suna mallakan waɗannan aqidun a waɗannan aikace-aikacen aikace-aikacen Allah ne shi kaɗai yake banta da su amma kuma gashi shehunne da waɗansu waɗanda aka naɗa musu wallita yanzu ana ba su irin waɗannan lambobin ana ɗaukan wannan sifa ta Allah a ba su shirkan da Abu Jahl bai yi ba wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda rasi maka Allah ne ko qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi ga yana wannan sifofi na rububiyya wanda qur'ani ya kawo mana sai kaga duk an yadda Allah ke yi amma a wannan zamanin namu cikin masu jibinta kansu da addinin musulunci kuma akwai wanda ba su yadda da wannan ba suna dauka innan sifofi na rububiyyan suna ba kuma koma bayan Allah ina misali shine misalin da kowa ya sani ana fadin barhama kai ne kai halitta kai ne lam talid wa lam tulad wal kaza wa kaza baka haifa ba haifi ka ba kowanne halitta nan ta sanadiyan barhama yake kaga wannan aqidan ba yahude da irin wannan kafircin ba a garin nan muka samu irin waɗannan miyagun aqidun ya fito da waɗannan waƙe-waƙen na kafirci wanda zallan su kafirci ne a ciki Allah ya saka ma sarkin zazzau marigayi sarki shehu sai da ya sa aka kamo wannan wanda ya waɗannan waƙe-waƙe na kafirci aka zaunar da shi a majalisar sarki a ƙarƙashin jagorancin waziri da ya gabata shi ne shugaban wannan abin nan zama akai mu wannan yaro hukunci ko in ce akai mu wannan mutum hukunci aka kuma kira malaman sa duk ga su a zauni kuma a gaban waziri waziri yake ba mu wannan labarin da bakin sa cewa da aka tsitse shi akan wa'annan aqidu na kafirci da ka kawo ina ka samu su an san da ya bada shi ne ga malamai na nan wannan abin da suka koya mani kenan ni kawai na sanya shi a cikin waka ne haka ya fadi a fada kuma akai wannan ba wai a boye ba ni kawai na sanya shi a cikin waka ne amma abin da malaman mu gayi nan suka koya mani kenan to kaga wannan shi yasa ka ji da na ce a farko waɗansu daga cikin musulmi yawwa saboda a cikin rububiyya ne yanzu wannan shirkan kuma abin gunin ban al'ajibi shirkan da Abu Jahal bai yi ba shirkan da jigajigan kafirai ba su yi ba to yau gashi an samu a cikin musulmi wanda ke jibin ta kanshi da musulunci ya kwace ma Allah rububiyya halitta ya kwace ma Allah tadbir jujjuyu al'amura ya kwace ma Allah duk an maida shi zuwa ga hannun wani ko shehi ko wani barhama ko wani makamantansu to kaga in ba irin waɗannan takaitattun al'ummomin da suka kawo shirka a cikin rububiyya ba galibin kafirai sun yarda da rububiyyar Allah sun yarda Allah shi ke halitta Allah shi ke mallaka Allah shi ke jujjuyu al'amura Allah shi ke da wa'in sifofi wanda yake shi ke banta da su galibi duk sun yarda kamar yadda Qur'ani haka yato mana wal man yarzuqu min as-sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy wa man yudabbir al-amr menene Qur'ani yace fasayquluna Allah rasce maka Allah ne rasce maka Allah ne wannan ana magana akan mushrikai ne fa mushrikan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikan Qurayshawa da sauran mushrikai na wurare daban-daban to amma yanzu a wannan zamanin kuma sai su ce maka Allah ma'a ghairihi sai su ce maka Allah na iya yi wannan Allah ma na iya kai sakan ma fadi cewa ma Allah shi ma rakiya yake yi irin waɗannan waƙe-waƙen akwai wata waƙan da take nuni akan wata kalma hikayen kafirci dai ba kafirci bane kamar yadda malamai suke faɗi cewa Allah ga ubanka wa ta'ala Allahu amma yaqulul kafiruna uluwan kabira ko ba akwai wannan waƙan ba ko ba ko yadda bane akwai wannan waƙan ko babu akwai ta ka ce ne nan نسأل الله السلامة والعافية والله شيخ كافي الله كدو غير منا وكاد أبن دور كي يد أكي شيء لن يبتو ممتاني كما شركة أشكر ربوبية شركة دا مشركي ظلم مشركة قريشة وابسي ولن شركة ما أما يو كما غاشا أشكر مسلين شي ويكما أنا يوم ونن دا سونا كما دكا دي مسلمين دا سونا جرم موليي كما انبقي ونمبا ينضباكا سموليي كينا shi yasa nace a cikin wannan littafin Sheikh al-Islam ya tattauna akan al'amarin waliyai da yanda waliyai suke da mukashafat kashafi da zaka ji ana fadi kashafi kashafi gaskiya ne mukashafat da ta'firat wani irin tasiri da Allah ke ba waliyai wannan gaskiya ne amma ba irin wanda dujalanci da ƙarya ya haifar ba to kaga wannan rububiyya kenan galibin mutane ba su da matsala a cikin rububiyya sai dai kuma imani da rububiyya idan bai bayi zuwa ga imani da uluhiyya ba to rububiyyar ma ba ce amfani ba domin duk inda ka je Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya kawo maka baitu akan rububiyya to ko dai kafin ko bayan sai ka ga an raba ta da uluhiyya wai duk in ka yarda cewa Allah ke aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza to kololuwan abin da ake son ka cimma shine kuma ka yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaman umarni na farko a cikin alqur'ani mai girma da Allah yake rinyi mutane gabaki daya ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun aka umarni aka umarci al'umma gabaki ɗaya su bauta ma Allah sai aka fara da uluhiyya an umarci al'umma su bauta ma Allah shi kadai to amma me zai sa sabauta ma Allah sai aka kawo rububiyya wanda shine kuma zai baka dama ka gane yadda Allah yake kabuta mishi alladhi ja'alakum al-ardha firashan wa sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum sai aka kawo maka wannan aikace-aikacen Allah wanda zai nuna maka lalle Allah cancanci abota masa to haka duk qur'ani yake duk inda ka sani Allah ya kawo aikace-aikace da yayi to sai kaga Allah ya raba akan cewa to a ƙarshe kuma saboda kai imani da Allah ko kuma a farko sai a ce kai imani da Allah ka bauta mishi saboda me sai kuma a kawo maka aikace-aikacen Allah kaman ayoyin da muka sha kawo ne cikin sautin Nahli da Allah ya rattabo waɗansu ni'imomi da yayi mutane da ya gama sai ce kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimuna duk an yi wannan ne saboda su ku musulunta ga Allah ku bauta mishi kadai to duk inda ka ga rububiyya a cikin alqur'ani to ana so ne ta isa zuwa ga kashi na biyu na tauhidi shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine ka kadaita Allah da aikace aikacen da bayi suke ma Allah a matsayin bauta biya mun ce ka kadaita Allah da can Allah wa'annan aikace aikace Allah shi kadai yake yin su kuma shi kadai yake manta da su to ka yadda Allah shi kadai yake yi rububiyya kenan shine kaman halittan kaman jujjuya al'amura kaman irin waɗannan abubuwan da muka kawo uluhiyya fa shine duk wani abin da ya tabbata a cikin nassin Qur'ani da sunna cewa abu kaza bauta ce ga Allah to kar kuma kai ma kowa sai Allah kun gane duk abin da ya tabbata a cikin nassin Qur'ani da sunna cewa abu kaza bauta ne ga Allah to kar kai ma kowa sai Allah ka kadaita Allah kenan a cikin uluhiyya ana kiran shi ko tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada idan an jibinta shi zuwa ga Allah a ce tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya in an jibinta shi zuwa ga bayi a ce tauhidul ibada wato abinda bayi suke ma Allah su samu lada da yardan Allah subhanahu wa ta'ala kaga idan ya tabbata cewa ana ma Allah ruku'u to ba za ka yi ma Allah a matsayin bauta to ba za ka yi ma wani bawa kuma ruku'u ba in ya tabbata ana ma Allah sujada a matsayin bauta to ba za ka yi ma Allah ba za ka yi ma wani Allah sujada ba idan ya tabbata ana alwashi ga Allah a matsayin bauta kamar yadda mun kanta a cikin kitabut tauhid yufuna bin nazari ko yawwa in ya tabbata ana ma Allah alwashi a matsayin bauta to ba za ka yi alwashi ga wani Allah ba in ya tabbata ana yanka ga Allah a matsayin bauta to ba za ka yi yanka ga wani Allah ba duk inda ya tabbata a cikin nasu abu kaza ana ma Allah a matsayin bauta to ba za ka yi ma wani Allah ba kuma idan ka yi ma wani Allah to anan ne shirka ta shigo ila an fahimta idan mutum ya karkatar da wannan aiki zuwa ga wani Allah anan ne shirka ta shigo musamman idan ta cika kofofinta guda uku raka'izul ubudiyya al-mahabba al-khawf ar-raja sune raka'iz na ubudiyya duk wanda ka dauki wani abin da ya tabbata cewa bautar Allah ne sai ka daura niyya kai ma wani Allah ga kuma waɗannan abubuwa guda ɗayan guda ukun nan ko duka guda ukun a gwani ka bauta mishi kawai koma bayan Allah al-mahabba duk wanda ka dauki wata sifa ta bautan da ake ma Allah kai masa zuciyanka na cike da son sa ga ar-raja'u kana kwaɗayin abin da zaka samu daga gare shi ga al-khawfu kana tsoron abin da zaka fuskanta daga gare shi ka bauta mishi ko kuma kai mishi ka dauki ɗaya daga ciki kawai ka dauki sifan abin da ake ma Allah ne kai ma wannan bawan kawai saboda irin kaunan da kake masa san da nike ma wannan malamin nawa shehin nawa shi yasa gaskiya in na ganshi sai na sa goshi na ƙasa ila an gani to bauta ta shigo ka bauta masa kamar yadda ka bauta ma Allah saboda mu ma da muke sujada ga Allah ai ɗayan kofofi ukun nan ne duk muke so ko dai tsaban san Allah ne ko kuma kwaɗayin abin da ke wurin Allah ko kuma tsoron abin da ke wurin Allah na uquba da azaba ko kuma mun haɗa su ga baki ɗaya to duk wanda ya hada su ko ya dauki wani sashi daga ciki to shikenan ya bauta ma wani Allah. Akwai wani bawan Allah da ya shiga cikin wata damuwa da wata matsala, suka samu matsala da ogansa. Shi ne sai wani ke ba shi bayanin cewa idan ka je gaban shi ka zubi ka kwanta ne, sai ka roƙe shi sai ya yafe maka. Wannan alkhawfi kenan da arraja'u suka haɗu. Yana tsoron sharrin da zai biyo baya, yana kwaɗayin wani alkhairin da zai samu. Sai ya ɗauki wata sifa da ake ma Allah, sai ya yi wannan bawan ya bauta masa. Saɓanin abin da ya faru ba a matsayin almahabba ko alkhawfi ko arraja'u ba, sai saboda ada, al'ada. Wannan ba a kiran shi a matsayin bauta. Ina misali? Misali, mutum yana duƙe a gonan shi da fatanyin shi a hannun misali. Ka zo wucewa, assalamu alaikum malam wani, ina gajiya, sai kuka gaisa a haka. Ba wani khaufan wa raja'an wa mahabbatan ba. Kawai al'ada ne ta hukunta a wannan lokacin ga halin da yake ciki. Yana cikin halin durƙuso ne, saboda wani aiki da yake yi yau da kullum. Kaga babu wata ibada a ciki. Ila kun fahimci ne, babu wata ibada a ciki. Ko kuma kunuti, ai wa qumu lillahi qanitin, kunuti bauta ce ga Allah. To yayin da ya zama mutum yana cikin wani hali wanda yake ko ya safa wata magani, wani magani ko yayi wani abu, yana cikin wani halin da yake ba a sake ba, sai kuka gaisa ko wani abu mai kama da haka, ba za a ce yayi maka kunuti ba, saboda ba yayi maka ba ne. Ada ce, al'adan ce, al'adan yanayin ne ya hukunta mishi haka. To wannan kaga ba zai zama cikin nau'o'in ibada ba. Saboda mene? Babu wata kofa cikin kofofin nan na al-muhabba ko al-khawf ko ar-raja'u wacce ta zo sai ta hukunta maka wannan, ba da nan ya aka yi shi ba. Kawai adatan abin ya faru ne al'adanci. Kila kun gane abin da nake nufi. Sabanin idan mutum yana zaune, ya zauna kuka gaisa saboda ƙaunan da yake maka ko mutunta kan da yake yi, nasi bai zo akan wani zama na musamman a matsayin wata bauta ba. Kila kun gane, bai zo da wata zama ta musamman a matsayin wata bauta ba. In ka tsamu wanda ya zo a cikin sallah, misali zama dai zama ne, ko ka miƙe kafa, ko ka tankwashe kafa, ko ka ɗan ɗaga kafa, ko ka yi irin al-ihtibau ɗin nan, irin wannan ka ɗan zauna haka ka ɗaure ƙafafunka haka da hannayenka, al-ihtiba, duk ana kiran su zama. Zama dai zama ne, da haka zama ba wata ibada ba ce da ake kusantan Allah da ita, a ce kai ai na zauna yau zan samu lada. Ba wani samun lada a cikin, kamar yadda yake kuma tsayuwa ita ma ba wata ibada ba ce, in ba tsayuwar kunuti ba ne ko tsayuwa ga sallah. Wannan al'ada ce, ɗan adam ko dai yana zaune ne ko yana tsaye ko yana kwanci, ko yana tafiya ko baya tafiya, to wannan al'ada ce. Da haka idan ka amfani da wannan yanayin ka girmama wani, to shikenan a wannan lokacin ba zai zama solo kuma na ibada ba. Akwai waɗansu ibadu waɗanda yake a cikin nassi ya zo cewa ana kusantan Allah da su, amma kuma nassin ya nuna kuma ana yin mawasun Allah. Amma kuma yayin da kake wannan Allah ne kuma kake bauta ma, kamar godiya, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka. To godiya kaga ana ma Allah, bar ma rabin imani shine godiya ga Allah, to kuma ana godiya ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nau'o'in godiyan sun sha bamban, nau'o'in godiyan sun sha bamban. Akwai lokacin da godiya take iya zama kabiya kyautata wanda aka yi maka, man sana ilaikum ma'rufun fakati'uhu mukafa'a zakai, ɗaya da ɗaya kenan. Shi ko Allah baka jin shi, kaga godiyan sun sha bamban. Akwai lokacin da yake godiyan kuma shine kai roƙi Allah ya biya wanda ya maka alherin, wannan lokacin da ka koma zuwa ga Allah kenan. Allah ya saka da alkhairi, shine fa in lam tajidu ma tukatunahu fad'u lahu hatta tarau an qad kafa'tumu. Allah ya saka da alkhairi, Allah da ya kuma yada ma al'amarin, kai ka san baka da alkhairin da zaka iya sakawa da shi akai, sai ka roki Allah ya saka. Da haka ana yin godiya ga Allah, ana yin godiya ga wani Allah. Ana yin da'a ga Allah, ana yin da'a ga iyaye da shuwagabanni da malamai. Ko kamar yadda nassin Qur'ani ya zo da shi. To duk waɗannan nau'o'i ne wanda yake ana ma Allah, ana kuma mummunan Allah, amma sun haɗu ne kawai a cikin suna. Amma kaifiya da haƙiƙanin yadda ake ba iri ɗaya ba. Ita ce wannan ƙa'idan gamammiya wanda yake za mu ta kawo ta a cikin karatun wannan littafi insha Allah. Al-ittihadu fi at-tasmiya la yadullu ala ittihadin fil musamma. Idan an haɗa a suna ba lalai ya kasance kuma aikin ya zama iri ɗaya ba. Ya yi godiya ga Allah, ya yi godiya ga babansa, ko ya yi godiya ga malamin shi, ko ya yi godiya ga sarki, ko ya yi godiya da kaza. Ba iri ɗaya ba ne nau'o'in godiya. To kuma yanzu wannan nassi ya zo da shi cewa za ka yi wancan, za ka yi wancan. Kamar yadda ya halasta ka nemi farin jini a wurin Allah, kuma ka nemi farin jini a wurin wani Allah. Nassi ya zo akan haka, babu laifi kai aiki dan Allah ya ƙaunace ka. Wani sahabi ya ce manzo Allah, gaya min aikin da idan na yi Allah zai ƙaunace ni, mutane ma za su ƙaunace ni. Sai annabi kuma ya gaya mishi. To ya nuna kenan ya halasta ka nemi ƙaunan Allah, kuma ka nemi ƙaunan mutane. Ya ake a samu ƙaunan Allah shi ne ka yi zuhudu a cikin duniya, kamar da annabi ya gaya mishi. Ya ake a samu ƙaunan mutane shi ne ka nisanci abin hannunsu. In suna da abin duniyansu ka kau da kai, kamar ba ka san suna da shi ba. In ma sun kawo maka wani lokaci ka ce ba ka da buƙata, to sai ka yi farin jini. Duk wanda ka ba shi ya ƙi karɓa, to sai ka ƙara ƙima a wurin shi. Ko ba ka ƙa'ida take ba. Shi ya sa babu ƙasƙantacce kuma fiye da wanda kullum haka yake. Al-yajad safula kenan annabi ya kira ta. To wannan ita ce ƙa'ida. Naka akwai nassoshi da suka zo suka buɗe wata ƙofa wacce take ana kusantan Allah da ita, amma kuma ana iya yin ta ga waɗansu, ga wani Allah. To ka gane cewa suran ba iri ɗaya ba ce. Wato yanayin ba iri ɗaya ba ne, irin yadda ake ma Allah irin haka ake ma wani Allah ba iri ɗaya ba ne. Kuma nassi ya zo ya buɗe wannan ƙofan, shi kenan sai mu tafi da shi akan haka. Amma shi ma duk idan ka kai ka komo kuma, to zai kuma koma ɗa'a ne ga Allah. Sai yanzu na ce to bari in nemi ƙaunan mutane ta hanyar in nisanci abin hannunsu, saboda annabi ya ce ka nisanci abin hannunsu sai kai farin jini. Da wannan lokaci kuma ka koma kana ɗa'a ga annabi, da haka shi ma dai ya koma bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk abin da ka ji an ce ka yi ma wani bawa, ba a matsayin bauta ba, ga Allah ana yin shi a matsayin bauta, ga wani Allah shi kuma al'ada ta hukunta haka. To za ka ga cewa idan ka koma ƙarshe kuma abin zai koma ɗa'a ne ga Allah, domin Allah ne ya ba da lasisin yin haka. Da bai ba da lasisin yin haka ba, da ba za a yi ba. Kun gane abin da nake nufi? Da bai ba da wannan lasisin ba, da ba za a yi wannan ba. To ala ayyi hal, wannan shi ne tauhidul uluhiyya. To duka shi ma akwai ƙungiyoyi da suka kafirta a wannan babin da yawa, wanda suke ɗaukan haƙƙin abin da ake ma Allah a matsayin bauta, su koma kuma suna yin shi ga waɗansu koma bayan Allah. Kafirci ya shigo cikin wannan babin da yawa. Shi ne muka karanta kitabut tauhid. Kitabut tauhid ya warkar da mafi yawan cikin irin waɗannan ababen da ake maunin Allah a matsayin shirka. Ban sani ba ko za ku iya tuna waɗansu babubbuka a cikin kitabut tauhid. Bari in ba da misalin babi ɗaya ko biyu ko uku. Ya ce babu mina shirki an nazar li ghairillahi. Ai mun karanta wannan. Babin yana daga cikin shirka, yana daga cikin shirka ba kance ga wani Allah. Mun karanta ko mu karanta ba? Babin mina shirki mene? Babin mina shirki iradatul insani bi amalihi dunya. Sai wani babi kuma? Wai ina son ku kawo ƙofofin misalan shirkan da ya kawo ne abin da ake ma Allah a matsayin bauta, kuma a koma a yi wani Allah. Sai wanne ko kun manta? Na? To babu mina shirki azzabahu li ghairillahi. Sai wanne kuma? Ko sai kun yi muraja'a? Sai kun yi muraja'a. Shi yasa su malamanmu suke cewa duk irin waɗannan mutunul ilmiya ɗin kawai a haddace su. Sukan ce kawai ka haddace ni irin su kitabut tauhid. Za ga kawai littafi ne babun kaza 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 wa qaulillahi ta'ala
da kuma sai aka maka maganan Qur'ani da maganan Allah da kuma maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane da yawa suna haddace shi, shi yasa akwai littattafai da aka yi wa mutum talibul ilm, mutum ne yaka littattafan da aka rubuta ɗan ƙananan littattafai wanda ana da buƙatun kawai ka haddace su. Yanzu ga yana a Saudiya kullun cikin hadda suke, kullun cikin haddan su suke, suna nan sun fitar da wannan littattafan. Ɗaya daga cikin limamin Madina shi ne ya fitar da yayi wannan ƙoƙarin. Duk wa'innan littattafan su wannan wasatiyan su wane ne su aqidatu tahawiyya duk haddace su ake yi, su bulugul maram, su Bukhari, su Muslim, su irin su bulugul maram ɗin nan, irin su riyadus salihin ɗin nan, su umdatul ahkam, duk haddace su suke yi kawai. Yanzu in ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga hadda kawai ake yi, babu kama hannun yaro. Har ma sai na ga ashe wai silsilan wai yanzu ta kai ga na shida wanda hasu alfiyatu ibnu malik a cikin batun nahwu da sarfu duk har da ce su ake yi, su alfiya, su zadul mustaqani, gigga sunan littafai kawai har da ce su ake da kwakwalwa, saboda kwakwalwan dan adam za ta iya yin wannan kawai, sai dai in ba a ribace ta ba. Shi yasa za ka yi ta mamaki idan ka ga matashi da kwakwalwa da basira amma ya tsaya ya ƙi haddan Qur'ani, ya ƙi haddan hadisi, ya ƙi haddan Qur'ani, ya ƙi haddan hadisi, ya ƙi haddan mutum na ilimi, kawai ya tsaya na taɓa ta lokaci akan waya, wani ya ji kiɗe-kiɗe, wani ya ga kalle-kalle, ga kwakwalwa da basira da Allah ya ba su. Kai baka la'akari da irin yadda basiran mutanen musiki, kawai sai kaga an zo da wani inji ko wata na'ura daga Ingila ko daga Faransa ko daga Germany, in ka kawo ma ɗaya daga cikin masu gyara ba tare da wannan manual ɗin ba, wanda zai duba wai noti kaza a tashi a can, duk ba zai kalli wannan ba, shi bai ma iya karatu da rubutu ba, amma in ka kawo mishi ka aje, wallahi zai hada maka. Baya ga hadawa ma, in ka bashi zuwa sati biyu uku zuwa wata ɗaya, wallahi zai iya kera maka wani injin wanda zai aikin da irin wannan ke yi. Wannan basira ce fa da Allah ya musu da hazaka. To amma ina duk yana tafiya a kawai, kaga mai gyaran babur za a kawo mishi babur a kwali, ga notuna sun fi ɗari, ga washa sun fi dubu, kawai a baje mishi kai ta tunanin yadda zai faru. Bayan awa biyu uku sai ga ta da babur ɗin ta tashi, sai dai kawai a sa mai kawai a buga. Ka dubi irin wannan basira da Allah ya yi matasa, amma ina suna zaune ne kawai, sai dai su sha wiwi. Allah abin daban al'ajabi. Sai dai fatan Allah ka shiryar da wannan al'umma. To ala ayi hal, to wannan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah, to shi ne sai Ibn Taymiyya ya yi wannan littafi, shi ne kashin tauhidi na uku, wanda yake a nan ne kwama calayi yawa. Duk yadda kake ganin shirka ya shigo cikin uluhiyya, to shirka da ƙarya da ƙage da ya shigo a cikin tauhidul asma'i was sifat kuma ya fi yawa. Kuma wani abin ban al'ajabi shi ne babu laifi a duniya, kafin da Allah ya duniya ba a yi laifi ba kamar yin kuskure a cikin asma'ullahi wa sifatihi. Wanda ya kuskure, misali wanda ya bauta ma gunki, wanda ya bauta ma gunki ya yi shirka ya fatarta, amma laifin shi bai kai ga wanda ya harzatin Allah subhanahu wa ta'ala ba, laifin shi bai kai ga wanda ya hari, ya kai hari ga zatin Allah. Kun gane, wayansu ba sa gane muhimmancin tauhidul asma'i was sifat. Shi kuskure a cikin tauhidul asma'i was sifat, zatin Allah ne kake faɗa da shi, zatin Allah subhanahu wa ta'ala, babu kuskure a duniya kamar shi. Kuskure a cikin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, babu kuskure a duniya kamar sa. Shi yasa rashin gane tauhidul asma'i was sifat ya sanya mutane suna ɓata Allah, suna ƙazanta Allah, har ta kai ga ma waɗansu suna kora samuwar Allah. To ga mun kuskuren da ya wuce laifin ka kora samuwar Allah ga baki ɗaya, wani ya ɓata Allah, wani ya baƙanta Allah subhanahu wa ta'ala, duk da sunan wai yanzu ana yin addinin musulunci, wani ya ƙwace ma Allah ƙarfi, wani ya kwace ma Allah sifa kaza, wani ya ɗauko wata sifofi na ƙazanta da na ƙaso ya jingina ma Allah. Ai babu laifi a duniya da ya kai wannan jama'a. shi yasa dole bayin mu tsaya mu fahimci tauhid al-asma'i wa sifat da kyau domin mu gane Allah. Idan muka gane Allah zamu warki daga miyagun cututtuka, zamu huta, za kuma mu hutar, kuma rayuwa za ta dadi. Amma rashin gane Allah shi yasa sai ta fada cikin miyagun kurakurai da abubuwan da yake lataliku bata dace da ainihin aqida ta addinin musulunci ba. To wannan littafi na al-wasatiyya na Sheikh al-Islam galibi ta tattauna ne akan abin da ya shafi tauhid al-asma'i wa sifat. Akwai wadansu abubuwa amma dai wannan shine mafi girma abin da littafin ya maida hankali akai. Ban fada da bayani bane akan wannan saboda shine abin da za a karanta a cikin littafin kuma. Kila an gane. Shi yasa ban mu tsawaita bayani akai ba. So da haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta dangane da wannan littafin. Da izinin Allah subhanahu wataala sace ne zuwa kawai za mu shiga cikin littafin kai tsaye. Ina ganin anan za mu tsaya insha Allah ta'ala. Akwai agenda ta ƙarshe da za mu yi, amma dai anan za mu tsaya da wannan bayanin insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam.